Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Jummaya Alice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To, an samu bulla annobar ciwon kwalara a jihar Borno a Maiduguri a ɗaya daga cikin sansanoni 'yan gudun hijira. A saboda haka ne na gayyato mana Dr. Munir Mustapha, ƙwararre akan cututtukan da ke saurin yaduwa da ke Jami'ar Pittsburgh na Amurka, domin ya mana ƙarin bayani akan wannan cuta ta kwalara da kuma hanyoyin rigakafinta. To, Dr. Munir Mustapha, kamar yadda ne maka bayani, an samu bulla annobar kwalara a Maiduguri. A zahiri ma an ce ta fi tsanani ne a ɗaya daga cikin sansanoni 'yan gudun hijira, inda ke da kimanin mutane 20,000. Tani har ta kashe mutane 23, kuma kimanin mutane 530 sun kamu da ciwon. To, kafin mu ji bayani akan yadda mutane za su kare kansu, da farko me ke haddasa kwalara ne?
Ita cutar kwalara cuta ce da kwayar cuta ta bacteria take janyowa. Cuta ce da take janyo matsanancin amai da gudawa, wanda kamar yadda kika yi bayani, kuma kamar yadda mutane da dama suka sani, tana iya kisa cikin ɗan ƙaramin lokaci. Cuta ce wacce yaduwarta ta yi sau da yawa ta hanyar ko ruwan sha ko kuma abinci wanda ya zama gurɓatacce, wato bayan haya ko amai da mara lafiya ya yi, idan ya taɓa ta wata hanya ya shiga cikin ruwa ko kuma abincin wasu jama'a, ta nan za ake kamuwa da shi. Shi ya sa sau da yawa an fi samunta inda yake guraren da suke da ƙarancin suke da cunkoson jama'a da kuma ƙarancin tsafta, kamar ƙarancin magudanar ruwa, ƙarancin wajen ban haya, bayan gida, da kuma ƙarancin ruwan sha.
To, kamar yadda kai bayani, tunda sansanin 'yan gudun hijira ne ana ƙarancin waɗannan abubuwa. To, yaya su mutane za su kare kansu? Waɗannan matakai ya kamata su ɗauka in haka ta faru?
Ita wannan cuta, matakin farko na kariya shi ne tsafta. Tsafta ta muhalli, wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cunkoso, a yi duk yanda za a samu a tsaftace muhallin daga na farko, a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake, ana killace shi, akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida, an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake. Shi ne tsaftar muhalli, da kuma tsafta ta ɗan adam. Shi ne duk wanda ya je bayan gida, kowa babba da yaro, ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai, kuma kafin a shiga harka abinci an wanke. Sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha, musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke. Zama duk ruwan da za a sha ya bacin kokari an tafasa shi kafin a sha. Sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai, ko ba an dafa shi ba ajiye shi a buɗe yanda datti da kura da iska za su ɗebo shiga ba, wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta, an wanke shi da ruwan gishiri inda hari. Kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da fafe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi a inda wannan cuta ta ɓulla.
To, Dr. Munir, ka san an ce abin ne ya yi yawa shege da hauka. Gwamnati tana fama da matsalar kaga matsalar 'yan gudun hijirar nan, musamman a nan arewa maso gabashin Najeriya kamar Maiduguri ɗin nan. To, kayan magana akan batun ya kamata a samu isasshen ba haya da sauransu, ya zama na cewa kuma ba hayan nan suna nesa da inda mutane wanda nake ganin al'amarin zai yi wuya. To tunda aka tsinci muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi, su mutane da suke zaune a wannan misali kamar wannan wurare kamar sansanin nan na ƴan gudun hijira da aka samu bala'a na wannan cuta, yaya me wani ya za su yi su kare kansu?
To idan mutum ya samu kansa irin wannan hali, cikin abubuwan da zai yi shine kokarin tsaftace ruwan da zai sha. Idan ba zai iya tafasa ba, ya samu inda hali a tafasa, ko da ba za a tafasa ba, wato ruwa kamar na rijiyar tuka-tuka kin ga ya fi na misali buɗaɗɗiyar rijiya alamun tsafta. Saboda rijiya da take buɗaɗɗiya haka da ake janyowa da guga ko menene duk za a iya sa mata, inda idan wannan kwayar cutar ta shiga, wani ya zo ko da bokiti ko ruwan sama ko kura ta shigar da wannan kwayar cutar, to duk wanda ya sa guga ya ɗebi ruwan nan ya ɗiba da wannan cutar. To idan da hali da inda mutum zai samu ruwa kamar rijiya ta tuka-tuka haka, ko da babu ruwan famfo, ruwan nan zai zama ana sa rai ya fi tsafta. To ko da babu halin tafasa ruwa, mutum yana da wannan. Sannan kuma ga wanda ya riga ya samu alamun cutar, wato ya fara yin ko ya fara gudawa, wanda suke kusa da shi sai su kula da tsaftace shi da tsaftace bayansa, da kuma kada su ma su ɗauka ta hanyar in sun tsaftace wannan su wanke hannunsu kafin su ci abinci. Sannan kuma akwai tsari da aka sani tun da daɗewa na haɗa ruwan gishiri da suka yi, wato ya zama duk wanda yake amai ko yake gudawa an a tanadi, wanda alhamdulillah gishiri da sukari suna da sauki, wanda ko da a hali na gudun hijira ba za su yi tsananin wahala kamar misali manyan magunguna masu tsada ba.
Idan Allah kai mu makon gobe rai da lafiya, Dr. Munir Mustapha zai bayyana mana yadda za a haɗa wannan dabara ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda yake fama da ciwon kwalara ko kuma ruwan jikin shi ya ƙare. Ina fatan za a kasance da mu. Yanzu kuma lokaci yayi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wasiƙar Rilwanu Ibrahim Landan Uba daga can jihar Adamawa.
To
yace wai me yasa ne yawancin mutane suke yawan fitsari a lokacin sanyi, musamman a wannan lokacin?
Ita abin da sa mutane ke fitsari da yawa lokacin sanyi shi ne dun ba mu zufa da yawa, shi yasa Hajiya. To idan lokacin zafi muna zufa, to ba mu fitsari da yawa, amma lokacin sanyi tunda ba mu zufa da yawa dole mu yi fitsari da yawa, shi yasa.
To akwai fitsarin da yake zama matsala, yawan fitsari?
In dai baka sha ruwa da yawa kuma kana fitsari kowane lokaci, kowane da ka ɗan tsaya kaɗan ka yi fitsari, to akwai lalura. Amma in dai kana fitsari kamar sau biyu sau uku ko sau huɗu haka, ai ba wani wahala.
To kamar yadda ka ce, idan mutum yana yawan fitsari ɗin akwai lalura, wace irin lalura ce?
To in mutum na fitsari da yawan lokaci, akwai waɗansu irin masu ciwon sukari suna irin wannan. To akwai waɗansu waɗanda suke da waɗansu ciwon da ke sa suke fitsari, domin wani irin ƙwayar halitta da cikin jikin zai aiki yadda ya kamata. Idan mutum na fitsari da yawa, dole ya kamata a je a gwada shi, za a tabbatar me ke kawo wannan.
To akwai likitoci na musamman ne da zai gani ko kowane likita zai iya duba?
Idan kana da wannan, za ka iya zuwa wurin likitanka da kike ganin nawa ya duba. Amma yawanci in dai irin waɗannan, akwai ɗansu waɗanda ake kiransu endocrinologist, su kawai suna aikinsu da waɗansu ƙwayoyin halitta musamman da ke jikin ɗan Adam suke aiki da su. Amma mutum ya je wurin likitansa ya duba, zai iya sa shi ya je wurin wanda ya gwaninci a kan wannan.
To misali kamar yanzu idan mutum kamar yana ciwon sukari ne, an aka bashi magani zai samu sauƙin rage yawan fitsarin ko kuwa?
In aka bashi magani zai fitsarin zai ragu.
Kuma zai ta shan magani ne har iya rayuwar shi ko ko za
a yi warka? Ya dangane da abin da ya kawo ciwon sukari
din.
Amma dai wani lokaci dole mutum ya shan magani kowane lokaci.
Amma akwai wanda za a iya warkarwa nan take ko?
Ya, akwai wanda za a iya warkarwa don za a iya yi Hajiya.
To shi Malam Rilwanu ya sake wata tambaya.
To
yace wai ya kasance yana yawan amai idan ya ci abinci da sassafe. amma idan ya bari har zuwa misalin karfe 11 ko zuwa 12 baya yin amai a lokacin. Me yasa to idan ya ci abinci da sassafe ya ce da sassafe to ba mu san kowane lokaci bane yake amai din.
To inda yana cin abinci da safe ya amai to akwai wani abu da ke faruwa. To dole ji a duba domin ko lokacin mutum ya ci abinci bai kamata ya sa mutum ya amai ba hajjia.
To ai ya ce shi ya ce da sassafe to da sassafe ba mu san ko yana nufin da an gama sallan asuba bane bari mu bashi akan haka din misali kamar a ce da mutum ya gama sallan safe ya ci abinci yana amai. Shi din akwai matsala kenan?
Ko lokaci ta abinci ko lokaci sai dai ko in dai akwai wani abu da ke faruwa a cikin cikin su lokacin akwai wasu mutane wanda in suka ci abincin ko bai dacewa da su ko kuma a cikin cikin su inda budewan yake bai aiki yadda ya kamata to wani lokaci wannan na iya faruwa amma sai an bincika a tabbatar da wannan ne.
To kamar shi wannan mutumin da ya cewa idan ya ci abincin da sassafe din yana amai amma idan ya bari kuma har zuwa karfe 10:30 zuwa 12 baya yin amai a lokacin. Shi ma din akwai matsala ne?
Eh to abai yuwa in ya tayi bayan 11 ya riga ya miƙe ya motsa jikinsa mai yuwa wannan ne amma dole sai an yi bincike hajjia.
A saboda haka dai kawai shawara da zaka ba shi ya je a duba shi kuma yanda ya rubuto mana wannan wasiƙan ya ma likitan shi bayani haka ko?
Eh in ya bayyana mashi za a bincika sosai.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin hajjia.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Asaida ce ya kace duniya ana ta wani sani ba ana rawa.